Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BYU Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol, sai kuma tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, barkanmu da yaurana Asabar 14 ga watan Yuli shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Alheri Gras Abdu da sauran abokan aiki ke farancin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Gobe Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump zai tashi zuwa Helsinki domin ganawa da shugaban kasar Russia Vladimir Putin. Akalla mutane 6 aka kashe da suka hada da mahara a waɗansu harhare 2 da aka kai yau Asabar kusa da fadar shugaban kasa a Mogadishu bisa ga cewa shaidu. Kana shugaban kasar Eritrea ya isa Habasha a wani mataki na kawo ƙarshen ayyukan soji na tsawon shekaru 20 tsakanin kasashen.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku yi cewa yanzu haka an fara kidayar ƙuri'u a wasu mazabu dake jihar Ekiti.
Wasu mazakuma har an fara kidaya ƙuri'u kuma jama'a sun fito suna ta kada ƙuri'a, jami'an tsaro ma suna ta aikin su.
Haka kuma za ku ji cewa wasu mahara sun sake kai wasu sabbin harhar a wasu rigayen Fulani na ƙananan hukumomin Damsa da Mayo a jihar Adamawa.
Fada na wata suna kada mana kaza suka hada baki suna ta kashe mutane, yanzu sun kashe mana mutane da yawa.
Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku, sai kuma wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a masu saurare, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Gobe Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump zai tashi zuwa Helsinki domin ganawa da takwaran aikinsa na kasar Russia Vladimir Putin bayan ya kashe gwiwar abokan kawancen Amurka na kungiyar tsaro ta NATO da suka hada da Burtaniya, ya kuma bar su suna susakkiya yayin da suke neman yadda za su yi hulɗa da shugaban kasar da yake nuna halin ko in kula a dangantakarsa da abokan kawancen kasar na kasashen Turai. Bayan taron da aka yi a tsakiyar mako a Brussels, inda Trump ya zargi kasashen Turai da fandarewa, ya kuma bayyana cewa mai yiwuwa Amurka ta janye daga kungiyar tsaron ta NATO idan ba su ƙara yawan kuɗaɗe da suke kashewa a harkokin tsaro ba cikin gaggawa. Waɗansu jami'an kasashen Turai sun ce yanzu nahiyar na buƙatar sake lale game da ayyukan tsaronsu ba tare da kungiyar tsaro ta NATO ba. Jami'an kasashen Turai sun ce suna fama a yunkurinsu na ma'amala da Trump, sun kuma bayyana fargaban ƙara tada jijiyar wuya shekara mai zuwa idan, kamar yadda ake kyautata zaton zai faru, ba dukan kasashen Turai da ke kungiyar suka ƙara kuɗin da ake kashewa kan ayyukan tsaro a ƙarshen shekara ta 2018 ba, da aƙalla kashi 2% na ƙarfin tattalin arzikinsu. Shugaba Trump ya ce ana samun biyan bukata ta wajen salon da yake bi na yin tozuli yayin da yake neman sauyi. Wani gungun masu taya alkali yake hukunci ya samu waɗansu 'yan leƙen asirin Rasha 12 da laifin haɗin baki wajen yin kutse ga kwamfutocin jam'iyyar Democrat a yayin zaben shugaban ƙasar Amurka na shekara ta 2016. Wanda shi ne na baya-bayan nan a tuhumce da mai bincike na musamman kan zargin katsalandan a zaben Amurka ya yi wa 'yan Rasha. Mataimakin babban lauyan gwamnati Rod Rosenstein shi ne ya sanar da hukuncin da masu taimakawa alkalin suka yanke.
The indictment charges 12 Russian military officers by name for conspiring to interfere.
Sai hukuncin na jiya Juma'a ya shafi waɗansu jami'an sojojin ƙasar Rasha su 12 da suka hada baki wajen yin katsalandan a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016. 11 daga cikin mutanen ana tuhumar su ne da laifukan kutsen intanet da satar bayanai da kuma fitar da bayanai da nufin yin katsalandan a zaben da aka gudanar. Sauran salon rashin na yin katsalandan ɗin sun hada da amfani da kafafen sada zumunta da kasar Rasha ke gudanar da su a boye ta wajen amfani da sunan cibiyar nazari ta kafar intanet. Rosenthal ya bayyana cewa babu Amurkawa da suke da hannu a kutsen na intanet. Aƙalla mutane shida aka kashe da suka hada da maharan a waɗansu hare-hare biyu da aka kai yau Asabar kusa da fadar shugaban ƙasa a Mogadishu bisa ga cewar shaidu. Shaidun sun ce wata mota da ke dankare da nakiya ta taho a guje ta tarwatse a wajen bakin binciken ababen hawa kusa da wurin shakatawa da ake kira Peace Garden. Daga nan aka yi musayar ta tsakanin 'yan bindiga da jami'an tsaro. Rahotannin farko na nuni da cewa mutane shida da suka hada da sojojin gwamnati da kuma mahara biyar aka kashe a harin. An bayyana cewa waɗansu mutane sun ji rauni sakamakon waɗannan hare-hare da aka kai a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia. To kuna jin waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Eritrea ya isa basha a wani mataki na kawo ƙarshen jan daga a kan iyakoki da sojoji suka yi na tsawon shekaru 20 tsakanin ƙasashen. Isaias Afwerki zai yi kwanaki uku a ƙasar Habasha, inda zai buɗe ofishin jakadancin ƙasar Eritrea a Addis Ababa ranar Litinin ya kuma ziyarci waɗansu masana'antu. Makon jiya, Prime Minister ƙasar Habasha Abiy Ahmed ya kai ziyara a babban birnin ƙasar na Eritrea, inda shugabannin biyu suka sa hannu a yarjejeniyar buɗe ofishin jakadancin da bunƙasa tashoshin sufurin jiragen ruwa da kuma sake ci gaba da zirga-zirgar jiragen sama. An kuma sake buɗe hanyar sadarwar wayar tarho tsakanin ƙasashen cikin wannan makon karan farko cikin shekaru 20. Daga ƙarshe, wani mummunan hari da aka kai a wani wurin kamfe ɗin siyasa a kudu maso yammacin Pakistan ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 128, ciki har da wani ɗan takarar kujerar majalisar lardi. Harin ya kuma raunata mutane 120 a yayin da ake dusar zaben da za a yi ranar 27 ga wata. Kamfanin dillancin labaran ƙungiyar IS Amaq ya yi ikirarin cewa ƙungiyar ta IS ce ta kai wannan hari. Wannan mummunan harin da aka kai jiya Juma'a a birnin Balochistan ya janyo damuwa game da yanayin tsaro yayin da ake haramar zaɓe na ƙasa baki ɗaya na kujerun majalisar tarayya da na larduna. Shaidu sun ce Rijak Raisani na jam'iyyar Awani ta lardin Balochistan yana shirin yin jawabi ga ɗaruruwan magoya bayansa a gunduma mutum yayin da wani ɗan kunna baƙin wake ya tayar da mabambai da ya yi jigida da su.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, yayin da ake gudanar da zaben gwamna a jihar Ekiti, yanzu haka an fara kidaya ƙuri'u a wasu mazaɓu, kamar yadda za ku ji a hirar da ni da wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambol, inda na fara tambayar sa wani hali ake ciki game da zaben yanzu haka.
To, anan ke faruwa a zaben da ake yi a jihar Ekiti a halin yanzu na gwamna, to ana iya cewa komai na tafiya, domin zaɓe ya kankama. Labarin mako kuma in ce rahotanni da muka samu daga jihar Ekiti ya nuna cewa wasu mazaɓu ma har an fara kidaya ƙuri'u, kuma jama'a sun fito suna ta kada ƙuri'a, jami'an tsaro ma suna ta aikin su. Saboda haka ana iya cewa komai na tafiya a halin yanzu.
Wani hoto da muka gani a kafar sadarwa da ke nuna cewar wasu 'yan daba sun fasa wani akwati, me ya faru haka ko me wakana a wannan wajen?
Lalle mun samu na samu wannan bayani cewa waton wasu 'yan daba sun so su yi awon gaba da wasu akwatunan zaɓe har jami'an tsaro sun hakama su, sannan wasu ma sun so su tada hatsaniya kuma jami'an tsaro har yanzu sun hana su. Bani ma ka ji tattaunawa da ni da wani mazauni birnin Ado Ekiti a jihar Ekiti wanda yake ya zagaya a wasu sassan jihar Ekiti.
Ina sunanka?
Sunana Comrade Noel Yiwa, shugaban matasa 'yan arewa mazauna jihar Ekiti.
Kai mazaunin Ado Ekiti a jihar Ekiti ne ko?
Kwarai kuwa.
Yaya zaɓe yake tafiya a jihar Ekiti yanzu?
To, zaɓe ana nan ana yin shi lami lafiya lau.
Ana iya cewa jama'a sun fito da yawa.
Gaskiya jama'a sun fito kwansu da kwarkwatan domin su zabi wanda suke so.
To kaya wata
sun fito gaskiya fiye da yanda ake tunani.
To kaya wata a cikin birnin Ado Ekiti koko a wasu sassan jihar Ekiti.
Gaskiya ba ma Ado Ekiti kawai ba, akwai wasu kananan hukumomi ma da muka dan tattaba.
To ya ka gani a can ƙauyukan wato birnin Ado Ekiti can ma jama'a sun fito?
Gaskiya sun fito sosai.
Akwai batun cewar wasu na ba da kuɗi a zaben, shin wannan an tabbatar da shi kuma gaskiya ne ko me yake ciki akwai?
To ba za a ce ko a'a ba, amma tabbatar da cewa ana ba da kuɗi a wajen zaɓe shi na da wuya, domin yawanci da ake ba kuɗin nan to a cikin siri ake ba su, ba a fitowa ga fili saboda akwai jami'an tsaro ko ina suna kallo sun sanya idanu. Kaga yana da wuya a fito a ce ga shi an ga wani ɗan siyasa ko wani shugaban jama'a ya fitar da kuɗi a fili ya ba da kuɗi domin a zaɓi wani ɗan takara, amma suna yiwuwa ana iya yin haka ɗin.
To daga ƙarshe menene muhimmancin wannan zaɓen?
A wannan zaɓe shi na da muhimmanci sosai, domin idan ka lura Haji Hashim, wato jihar Ekiti ce kawai jiha ɗaya daga jihohin Yarbawa dukkansu da ke ƙarƙashin mulkin jam'iyyar PDP. To sauran jihohi suna ƙarƙashin mulkin jam'iyyar APC ne. To a halin yanzu ita jam'iyyar APC tana kuma jin ganin cewa ta karɓe wannan jiha da ke ƙarƙashin mulkin jam'iyyar PDP zuwa ta koma ita ƙarƙashin jam'iyyar APC. To wannan shine babban muhimmanci ga wannan zaɓen.
To Malam Hassan Umar Tambal, mun gode kuma sai a ci gaba da sa ido a wannan zaɓen domin mu sake kawo masu sauraro bayanan da suke faruwa ga wannan zaɓe. Mun gode.
To Haji Hashim, na gode ƙwarai.
In talaka ka bar kuka a ƙuri'ar ka cinka, in ka rike makamanka ita za ta cece ka.
To madalla, rahotanni daga jihar Adamawa arewa maso gabashin Najeriya na cewa wasu mahara sun sake kai wasu sabbin har-har a wasu rigayen Fulani na ƙananan hukumomin Damsa da Mayo Belwa a wani yanayi mai kama da faɗan ƙabilanci. Kuma yanzu haka tunu gwamnatin jihar ta gana da shugabannin hukumomin tsaro na jihar domin ɗaukar mataki yayin da ake ci gaba da samun kwararre 'yan gudun hijira. Ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
Kamar yadda ma rahotanni suka bayyana, maharan sun kai waɗannan sabbin har-haren ne a rugayen Fulani da ke ƙauyukan Bida, Ubuka, Kaurami da kuma Gyanle da ke ƙananan hukumomin Damsa da Mayo Bello na kudancin jihar Adamawa, wanda kawai yanzu ma ba ko tantance adadin rayukan da suka salwanta ba. Waɗanda suka tsira da rayukansu a waɗannan har-haren yanzu haka ma suna gudun hijira ne a cikin garin Mayo Balwa.
Daga Ubuka in getti bobe balli ne ko ngada ni min
fada ne wata sun ka ba mu ka za su ka hada baki suna ta kashe mutane yanzu sun kace mana mutane dewa su ba palawan mu da su ka wani
akwai masala sosai. To akwai dan uwan mu ma ba mu ganci ba har yanzu. To ba mu samu mu je mu duba yanayin abinda yake tafiya a wurin shi. To mu ma ba mu san inda za mu zauna yanzu.
To ko ne irin taimako za a bai wa waɗannan 'yan gudun hijira a yanzu? Honorable Muhammad Bako shi ne shugaban garma hukumar Mayo Balwa, ya ko bayyana halin da ake ciki da kuma irin taimakon da suka bada.
To alal haƙiƙa ka san rikice-rikicen da ke faruwa a maƙwabtanmu, kusan ya shigo ƙaramar hukumar Mayo Balwa, kuma a zuwa yanzu akwai 'yan gudun hijira waɗanda ba za mu iya kiyasta yawansu ba, don kusan kowane rana shigowa suke dare da rana. Kusan makarantu mu duk yanzu yana cike da waɗannan 'yan gudun hijira. Mu daga ƙaramar hukuma mun iya ƙoƙarin mu ta yadda za mu tallafa musu da kayan abinci da wurin kwanciya kamar tabarmai. To kuma ita gwamnatin jiha a ƙarƙashin mai girma gwamnan jihar Adamawa Sanata Umar Jibrila suma sun ba mu tallafi na kayan abinci da kayan gini kamar katako da kwano, saboda a tallafa su waɗanda aka kona matsugunansu.
Yanzu haka ma dai tuni hukumomin tsaro a jihar suka mun taron gaggawa da jami'an gwamnatin jihar Adamawa domin ɗaukar mataki. SP Udumana Abubakar da ke ma zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ya ko bayyana irin damarar da suka yi.
Kawo magana nake maka yanzu nan da shi kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa, wato Abdullahi Yarema Ibrahim, tare da sauran abokan aikin shi, wato sauran jami'an tsaro duka sun zauna sun tattauna kuma tuni wanda ɗauki mataki. Nan ba da jimawa za a sake ƙara wasu runduna wanda za su je su samu wanda aka riga aka kai su wannan sansanin. domin samun zaman lafiya a wannan yankin.
Mun kawo yanzu na wannan ita wuraren Adama ta Malofi da sansu kamar a kowanne kuka kama da kuma na wuraren Mara Balwan ne?
A kowanne muka same su already ma nan ba da jimawa ba za kai su gaban wato za ta cike.
Cikin kwanakin nan dai rayuka da dama ne ma suka salwanta a Najeriya. Bai ku ga duke da ake tarasawa ta sanadiyar tashi-tashin hankulan da ake ta samu a wasu sassan kasar musamman a shirin arewa kuma wannan mako na zuwa ne yayin da fa ake fuskantar zaben shekarar 2019. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla gaida Ibrahim Abdulaziz. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Murar Amurka. Yanzu kuma agogon cewa karfe 11 da minti kusan 16 na safe. Ga Ibrahim ka almasi garba da shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku na ansar tambayar masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Aliyu Ngulde da Buhari Yahaya Nguru da Adamu Habu Umar Iyanga Taura jihar Jigawa kan tarihin Azbinawa ko Auzunawa na jamhuriyar Nijar, musamman ma ko suna da alaka da wata kabila ko wata kasar. Da kuma ansar tambayar Aliyu Sile mai son dan takaitaccen bayani kan beli da kotu kan bai wanda ake tuhuma. To idan masu tambayar na saurare, ga kashi na uku na ansar ku da wakilin mu a Yamai Sule Mamuna Barma ya samo daga masanin tarihi Professor Juba Hammani da ke Jami'ar Abdulmumuni Diofu ta Yamai kan batun Azbinawa, wanda ya ci gaba da cewa
Abzin kasar Hausa ce har iyaka wajen Libya. Duk da Hausa nan suka zama masu alshin Hausa ne Allah kalla, sun yi zamana kenan su Hausa sun yi dade tare da Abzinawa kamin ma wani tashin hankali zuwa su bar wajen. Sun yi shekara ɗaruruwa tare. To Abzin akwai wata daula ƙarama da ake ce ma Abzin. To kenan Hausa'in sun ce Abzinawa kenan mutane masu zama in ƙasar nan da suke kira Abzin su Hausa. To sannu ƙasar ana transmission sannu har abun ga sunan ya komo ga wani irin mutane. A gani? To shine shi sarkin Abzin, ko da yake wasu wanda su san tarihi ba sun ce menene daga ina yake daga Fezzan da menene, wannan duk ƙarya ne. Sarkin Abzin asalin shi ba Abzin ne, asalin sarauta ta Abzin ce. Da kaga sunan uwar sarki na farko kasa taga ta Hannazanit, da kaga sunan uwar sarki na farko kasan ba Abzina ne, kuma an san Abzina ne ban san yanzu su da ba su san tarihin Abzin ba suna ganin kamar ba haka ne ba. Kuma sun na lokacin da an kafa sarauta Abzin ma lokacin nan suna wajen Aljeri ko Libi, amma suna zance bisa abubuwan da ba su sani ba.
Akwai wasu alamu ko kamanni waɗanda ke ba mutum damar da ya ga ba Abzin ya gane cewa ai wannan ba Abzin ne?
Babu. Da kamar lokacin da ne lokacin da suka shigo su ta farko cikin ƙasashen nan, lokacin nan sai in ka ga mutum ja haka kana iya ce Ahmar, wanda kana iya ka ce abun ga ba Abzin ne. Amma daga baya da suka shigo musamman wajen Kelewai, da suka shigo lokacin har zuwa ƙarni na 15, na ce maka ƙarni tara akwai Abzina nan, masan lokacin da suka shigo amma ƙarni na tara tabbata ne akwai suna. To wanda suka shigo sannu suna shigowa, wanda ke shigowa sai suna ƙoƙari su amshe mu inda suka tarda wuraren kiyo. Kasan ƙasa ce wadda ba ta da dausayi, suna su amshe musu ya ƙoƙe suka tashi. To Hausa wanda ke ciki yamma kudu maso yamma akwai masu amfani da harshen zabarmanci. To waɗannan manoma ne kuma ba su da yawa, waɗancan makiyaya ne kuma suna da ƙarfi da makamai. to sai su bautar da mutane ko su kore ku lokacin da tashin hankali ya zo tsakanin abzina masu kore abzina abzina su kore abzina to wayancin masu karamin karfi da suka zo masu amfani da harshen Hausa wasu suka yi gudu suka bar wurin suka yi yamma daga baya suka yi abuna suka yi gudu suka zauna akwai har yanzu akwai sunayen su ana an san su daga inda suka zo cikin abzin kamar yanzu kaujan tawa kullum madami ne ne ga abin da ni karanta ma ga wani cikin wani colleague hawajan ma gawas wajen kasar tsotse baki wutar lahakwai to lokacin da suka shigo wayannan sai abzina suka mamaye wurin wanda suka yi gudu wajen kelewai sai suka shiga ba su bautar da mutane abzinansu sai suka haɗu da su arme da minene suka zama bakake komiti sai wasu to da kamin da saru su zo cikin abzin akwai abzinawa wanda suke jajaye ne amma long dizon bakake ne amma suna da bayi ko wani abun gaja masu yana da Faransawa suka zo kabilancin nan da wariyan nan da kyamar da ake mutun dan saboda launin fatar shi na saru Turawa Faransawa su suka kawo wannan dan wanda ke da fatar shi ta yi kusa ga tasu sai suka daukaka shi shine sama wanda ko shi ko kai asalin ka ba abzine kake to sai su sabkar da kai da cikin jerin abuna cikin baska abzinawa abzin misali kan mutanen wajen tawa ina tsammanin wajen da murguma wanda ke kusan su in an ce mutum ba abzine ne kenan mutum ne wanda yake da asalin daraja ta daya ko aure ba shi da bajaja ce ka gani ba shi arme da zaza shi sai dai shi ta yi daga nan ya tashi neman har yanzu wajen da murgudan neman mata amma akwai mata nan wacce in ba inda ba asali su daya ba shine ba abzine dan akwai ba abzine mai asali akwai bajaja ce wanda abzina yake ce mai imran akwai buzu cikinsu akwai wanda an ka yantar da su idarfan sa'annan akwai buzu bayi sa'annan akwai makera akwai masu tuka ne ta gani duka shi ne abin amma yanzu kama ko cikin kasar Hausa an ce buzu sai aga kamar da ja da mine duka buzaye ne harshe ne mutane Hausa ake cewa buzanci amma ba abzine ba bajaja ce ba ne bajaja ce ba buzu ba ne
to sai kuma ansar tambayar Aliyu Sule kan beli da kotu kambayo wanda ake tuhuma da kuma makomar kudin belin bayan shari'a idan mai tambayar na saurare ga wani masanin shari'a da ke garin Kaduna lauya Muhammad Tukur da dan takaitaccen bayani
Wato beli shi wata dama ne wadda tsarin mulki da kuma dokokin tafiyar da shari'a wanda ake tuhuma da yin laifi suka bawa alkali dama ko kuma yan sanda ko kuma wata hukuma wadda take bincike dama su sake shi kan bisa wasu ka'idoji don ya sake gurfana ko ya sake bayyana a gaban alkali.
Ya sharuɗan beli suke a tsarin shari'ar Najeriya?
To duk ya danganci irin laifin da ake zargi ko ake tuhuma mutum da shi idan manyan laifuffuka ne watakila ka'idojin belin za a ginda ya su masu nauyi wani za a bashi beli a ce shi da kanshi ya dawo wani lokaci kuma a ce a sai ya kawo wani wanda zai tsaya masa don a tabbatar cewa zai dawo wani lokaci laifin da wani alkali zai ba da beli wani alkali sai ya hana beli
shin kudaden da ake ba da beli ina matsayin su
wato wannan wani abu ne wanda mutane da yawa ba su fahimci abin ba. Waɗannan kuɗaɗe da ake sawa, wato ake kiran su bail bond da Turanci, to waɗannan kuɗaɗe yawancin alƙalai ba su cewa kawai ka zo ka biya kuɗin ba, a'a, wani lokaci alƙali zai iya cewa a'a sai ka aje abu kaza don saboda girman laifin da ake tuhuman mutum, ko a ce a'a sai ka aje passport ɗinka, ko kuma sai ka kawo takardun gida ko wani abu. Kai dai a tabbatar dai cewa wanda ake zargi ko wanda ake tuhuma da yin laifi ya dawo gaban hukuma ranar da ake bukatan shi.
Shin idan wanda ake zargi din ya dawo ranar da ake bukatar ya dawo din, in aka gama shari'ar za a maida mai kuɗin?
A'a, ba wai aje kuɗin ba ma za a yi. Wani lokaci alƙali zai iya cewa ka aje kuɗin, amma a yawancin za a iya cewa a aje kuɗin a banki ne. Amma idan ma har an aje, idan aka tabbatar da zargin babu laifi akan mutum, za a maida wa mutum kuɗinsa.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na hudu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan tarihin Azbinawa da kuma ansar wata tambayar. Yanzu a madadin barista Muhammad Tukur da Profesa Juba Hammani da wakilin Musula Barma da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abbo da kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
To madalla a gaida Ibrahim Kalmasi, yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin saƙon da kuke turo mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko ya fara da sallama ne, inda ya ce mu al'umman Najeriya ba ma goyon bayan majalisar dokokin ƙasar da ta fara, wato ta fara kan muhawara na samar da 'yan sandan jihohi a Najeriya. Saƙo daga Alhaji Umar Foeba da Adam A. Adam Gashiwa. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa al'ummar jihar Ekiti, muna muku fatan samun adadin shi, wato adalin shugaba wanda yake ya damu da damuwar talaka daga kowace jam'iyya yake, domin yanzu mutum ake yi ba jam'iyya ba. Saƙo daga Nasir Kainuwa Hadeja. Shi ma saƙonmu na gaba cewa muna fatan hukumar zaben jihar Ekiti za ta fidda sahihin sakamakon zaɓe da al'ummar jihar Ekiti za su lamunta da shi. Wasu saƙo daga Garba Sabiola Sa'idawa Gashiwa. Sai kuma saƙon fatan alkhairi da ya zo saƙonmu na ƙarshe yana cewa muna fatan al'ummar Ekiti za su ba da haɗin kai a wannan rana ta farkon zaɓen gwamna da kuma bayan shi, da fatan kuma Allah ya sa su yi zaɓen lafiya cikin nasarori. Saƙo daga Alhaji Abubakar Jibrin Dangoso da Baffa Haruna Bajoga. To madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe ga Girsa Dawo da labarai a takaice.
Gobe Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump zai tashi zuwa Helsinki domin ganawa da takwaran aikinsa na ƙasar Rasha Vladimir Putin, bayan ya kashe gwiwa abokan ƙawancen Amurka a ƙungiyar tsaro da NATO da suka hada da Burtaniya, ya kuma bar su suna susa kiya yayin da suke neman yadda za su yi hulɗa da shugaban ƙasar da yake nuna halin ko in kula a dangantakarsa da abokan ƙawancen Amurka na ƙasashen Turai. Bayan taron da aka yi a tsakiyar mako a Brussels, inda Trump ya zargi ƙasashen Turai da fanɗarewa, ya kuma bayyana cewa mai yiwuwa Amurka ta janye daga ƙungiyar tsaron ta NATO idan ba su ƙara yawan kuɗaɗen da ake kashewa a kan ayyukan tsaro ba. Aƙalla mutane shida aka kashe da suka haɗa da mahara da waɗansu hare-hare da aka kai yau Asabar kusa da fadar shugaban ƙasa ta Somalia a Mogadishu, bisa ga cewar shaidu. Shaidu sun ce wata mota da aka danƙare da nakiya ta zo a guje ta tarwatse a wajen binciken ababen hawa kusa da wurin shakatawa da ake kira Peace Garden. Daga nan aka yi musayar wuta tsakanin 'yan bindiga da kuma jami'an tsaro. Shugaban ƙasar Eritrea ya isa Basha a wani matakin da na kawo ƙarshen jan dagan kan iyaka da aka yi na sojoji na tsawon shekaru 20 tsakanin ƙasashen.
To madalla, masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin cika da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin
Alheri Grace Abdo
da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salman Abu, wato wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Voitech da aka fi sani da zanga-zanga. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai mun sake da ƙarfe 9:30 na dare a wajen Najeriya da Nijar, ƙarfe 8:30 agogon Ghana. Assalamu alaikum.